daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abu ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan za ku iya sauraron mu a kodo shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Laraba 9 ga watan Agustan shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana. Amma karfe dan dare anan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Shugaban Amurka yayi gargadi mai tsanani ga Koriya ta Arewa cewa idan hukumomin kasar suka ci gaba da yin barazana ga Amurka za ta fuskanci lugujen wuta da fushinta wanda duniya bata taba ganin irin ta ba. Wato takwararsa na China kuma yayi kira ga dokaci ko kuma a dauki dukkan matakai da suka kamata domin gudanar da aikin ceto da agazawa ga waɗanda bala'in girgizar ƙasa ta afka a wani yankin ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma ta shawarci jami'an diplomasiya su san yadda za su ba da amsa idan kasashen ƙetare suka zo musu tambaya game da matsayar Amurka kan dumamar yanayi.
To a Najeriya ko hukumar EFCC da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa ta ce ta kwato sama da naira da biliyan 300 daga hannun manyan kamfanonin da ke dillancin mai a ƙasar. To ko ina waɗannan kuɗaɗe suke a yanzu?
A halin da ake ciki yanzu waɗannan kuɗin suna nan cikin NNPC TSA account da ke Central Bank of Nigeria. Amma
za ku ji ƙarin bayani. To har ila yau a jihar Niger, Najeriya, wasu kudade da aka bankado bayan da suka yi batun dabo a jihar.
An karkatar da waɗannan kudade ne da sunan sabon tsarin fansho na jihar a tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015.
Za ku ji adadin waɗannan kudade, sannan sahaba Imam Aliyu zai gabatar mana da shirinsa na demokradiyya a yau, amma duka sai ku sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargadi mai tsanani ga Koriya ta Arewa yana cewa idan hukumomin kasar da ke Pyongyang suka ci gaba da yin barazana kan Amurka za ta ko kuma kasa za ta fuskanci lugujen wuta da fushinta wadda duniya bata taba ganin irin ta ba. Trump ya gaya manema labarai cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ta wasu take-take na barazana tun bayan da Amurka ta ƙara aza a ƙasar wacce take can daban ƙarin takunkumi tare da amincewar illahirin wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sa'o'i bayan da yi wannan magana, Koriya ta Arewa ta fidda wata sanarwa tana barazana za ta kai hari kan sansanonin Amurka da suke Guam, amma masu fashin baki suka ce da alamun Pyongyang ta shirya wannan sanarwar gabanin ma da shugaban na Amurka Donald Trump ya yi wa ƙasar kashedi. A cikin sanarwa da ta fitar da safiyar yau Laraba a Gogon Asia, kamfanin dillancin labaran na Koriya ta Arewa ya ce rundunar sojin ƙasar tana nazari cikin tsanaki wani shiri na kaiwa yankin Guam hari da makamai masu linzami. An hakikance cewa sansanonin sojin Amurka da ke tsibirin da ke yankin Pacific shi ne wuri da yake wajen ƙasar inda Amurka ta adana makamai na nukiliya fiye da ko ina a doron ƙasa.
Daga China makwabciyar Koriya ta Arewan kuma shugabanta Xi Jinping ya yi kira da ɗauki dukkan matakan da suka kamata domin gudanar da aikin ceto da agaza waɗanda suka jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi wacce ta afka wani yanki mai tsaunuka a lardin Sichuan a jiya Talata. Hukumomin ƙasar suka ce mutane 7 sun mutu yayin da 88 suka samu raunuka. Ana kuma fargabar yawan waɗanda suka halaka zai kai aƙalla 100. Jami'an sun ƙara da cewa biyar daga cikin waɗanda girgizar ta kashe ‘yan yawon buɗe ido ne. Hukumar kula da ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta kiyasta cewa ƙarfin girgizar ya kai maki 6.5, yayin da takwarar ta China tana cewa ƙarfin girgizar ya kai maki 7. Girgizar ƙasa ta Talata ta wato ta lalata gidaje fiye da 100,000, ta kuma katse hanyoyin wutan lantarki a duk faɗin yankin baki ɗaya. Aukuwar girgizar ƙasa kusan ya zama ruwan dare a China, musamman a yankunan ƙasar masu tsaunuka a lardin kudu maso yammacinta, inda girgizar ƙasa ta jiya Talata ta faro babu nisa daga inda wacce ta auku a yankin shekara ta 2008 ta auku, wato mai ƙarfin maki 8, wacce ta yi mummunan ɓarna da yankin ta kuma kashe mutane 87,000, wasu daga cikinsu ko garokinsu ma ba a gani ba.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shawarci jami'ar diplomasiyyar ta da su kauce wa tambayoyi da gwamnatocin ƙetare da suka danganci matsayin Amurka game da yarjejeniyar rage dumamar yanayi da aka cimma a Paris. Kamfanin dillancin labarai na Reuters jiya Talata ya ba da rahoton cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ranar Juma'a ya yake da sako ga dukkan ofisoshin jakadancin Amurka kan irin tambayoyi da watakil za su fuskanta daga gwamnatocin ƙetare da kuma irin martani da za su bada. Misali kamar yadda kamfanin na Reuters ya faɗa, idan aka tambayi cewa wani shiri Amurka take yi na nazarin sake komawa da aiki da yarjejeniyar kare muhalli ta Paris, jakadun su ba da amsa da cewa muna nazarin lamarin ta fuskoki daban-daban. A halin yanzu ba ni da wani ƙarin bayani da zan bayar kan yanayi ko yadda shirin yake tafiya. Wasiƙar wacce aka fallasa gabanin a wallafa ta kuma jaridar New York Times ta buga jiya Talata ta ce Amurkawa suna fuskantar yanayi mai zafi da ruwan sama sakamakon canjin yanayi.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Kenya an fara kidan kuri'u da aka kada a zaben shugaban kasar a karawar da aka yi tsakanin gidaje biyu masu tarihi a mulkin kasar wacce aka sani da tarzoma bayan zabe. Shugaba Uhuru Kenyatta yana kan gaba da kashi 55 cikin 100 yayin da abokin karawarsa Raila Odinga yana da kashi 44 cikin 100 bayan da hukumar zaben kasar ta saki sakamakon farko na kuri'un da aka kada wato aka kidaya jiya Talata. An yi wannan kiyasin ne bayan da aka kidaya kasa da kashi 1 daga cikin 4 na kuri'un da aka kada a rumfunan zabe 41,000 na kasar. Jami'an hukumar zaben suna da mako 1 kafin su bayyana sakamakon zaben baki daya. Amma kuma suna da zaɓin su bayyana ba tare da wani ɓata lokaci ba domin kaucewa tashin fitina. ‘Yan ƙasar sun tsaya cikin layi na sawo'i domin kada ƙuri'unsu suka jurewa ruwan sama da kuma zafi a duk yunin jiya Talata.
A karo na 8 shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya tsallake rijiya da baya a wani sabon yunkuri na cire shi daga kan kujerarsa. Bayan muhawara na tsawon sa'o'i 5 da kuma kaɗawa da ƙidaya ƙuri'u, wakilai 198 cikin 384 da suka halarci zaman majalisar sun kada ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin 'yan hamayya suka gabatar, yayin da wakilai 177 sun kada ƙuri'ar neman shugaba Zuma ya yi murabus. Ƙudurin yana buƙatar ƙuri'u mai tanda 1 kamin ya samu amincewa. Wakilai 9 sun ƙaurace wa jefa ƙuri'a wadda aka gudanar cikin sirri. Ko da yake wannan mataki yana nufi ba tilas bane shugaba Zuma yayi murabus, duk da haka alama ce ta cewa zai fuskanci matsaloli cikin watanni masu zuwa a daidai kuma lokacin da jam'iyyarsa ta ANC take shirin zaben shugaban jam'iyya cikin watan Disamba idan Allah ya kai mu. Jam'iyyar ta ANC ta faɗi zabe a manyan birane uku a zaɓuɓɓukan da aka yi a shekara ta 2016 galibi saboda ƙarin bakin jinin Mr. Zuma yayin da ake ta yi masa zargin cin hanci da rashawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya hukumar EFCC da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin Najeriya da zagon ƙasa ta ce ta kwato sama da naira biliyan 328 daga hannun wasu manyan kamfanonin da ke dillancin mai su tara ƙasar waɗanda ta ce an so a yi rubda ciki da su. Shugaban hukumar EFCC a shirin arewa maso yammacin Najeriya da ke Kano Dr. Adamu Hamisu Dan Musa shi ne bayyana hakan a wata hira da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari, inda ya fara da bayani kan adadin wannan kudade.
Total kudin da ake bin su gaba daya na money major market shi ne biliyan 349 da miliyan 118 da 411 da 556.37. Su ne kudin da ake musu, ba ko biliyan 40 da ake magana ba. To daga ciki hikimar Ubangiji, daga watan 7 na 2016 zuwa watan 7 na 2017, wannan office ya samu ya kwato hannun waɗannan major marketers biliyan 328 da miliyan 988 da 296 da naira 990 da kobo 62 su ne aka kwato yanzu. Daga tunan major marketers irin su Corn Oil, Mobil Oil, Total, MRS, OVH Energy, Owando, Fort Oil, Nipco, kowane major marketers ga man da aka bashi ga kudin da ga man da dai biya so nawa ne bai biya ba muka gano kana sai muka fara aikata kada ga dukkan major marketers duk Najeriya cewa muna gayyata su su zo don su yi mana bayani su kansu NNPC din mun kama su sun zo nan abinda suka a lokacin kafin a kawo mana kisin akwai kudi hannun NNPC retail over 39 billion billion 39 kuma ina tabbatar maka wannan biliyan 39 mun recover nasu gaba daya hannun su
yanzu wannan kudade da kaci biliyan 328 da doriya da kuka samu damar kwatowa suna ina
a halin da ake ciki yanzu waɗannan kudin suna nan cikin NNPC TSA account da ke Central Bank of Nigeria amma mun tsaya mun duba mun ga cewa to lokacin da ake wannan abun kada mu kawo hardship ga yan Nigeria
tsanani
in muka matsa ka san da mana mutanen suke sai can cause another problem wasu matsalolin so sai muka amfani da hikima mun yadda su biya kudin a TSA account din NNPC NNPC su aika mana takarda cewa company kaza ya biya kudin nan dake hannun su kaza rana kaza su kuma major marketers su ma su aika mana so da muka gama tattara bayani shine muka cimma wannan figure da muka baku so yanzu abinda next shine wannan kudin mu rubuta takarda mu aika ma headquarters mu ta EFCC cewa ai directing NNPC su aika wannan kudin su cire su daga TSA account a maida su into Federation Consolidated Accounts babu wanda muka kai kotu duk wanda muka kira muka gwada mai ya gani ita gaskiya guda ce in kai daidai ma ka sani in kai baka daidai ba ka sani ita hukumar NNPC ba ita ta kama da kara ba duk da dai ita ke da hakkin amso su amma mu hukumar NNPC da kanta ba ta kama da kara cewa kamfanin manyan na major marketers sun cinye mana kudi ba
iya binciken da kuka yi har kuka samu wannan nasara ba ku iya gano cewa kaman akwai hadin baki da jami'an NNPC ba idan kuma haka ne su yanzu ina makomarsu
to kaman ne na ga ma ba mun gama ba har yanzu muna cikin bincike ko ba gaskiya ba kuma ba za mu ce babu hadin baki da su ba amma su ma ta wani bangaren ba kama su shugabannin wanda ke sama a yanzu sun ba mu hadin kai ke mun hikimar da muka yi amfani da su ita ce mu tilasta dole takardun da muke so a ba mu sai an ba mu to babu compromise haka muka yi kuma ta wannan takardun da aka ba mu wata sa'a zaka ga an zo mana da jikuna in ka gansu ma sai ka rance da Allah ka ce baka kwana wani zai gudu
to yanzu a ƙarshe doctor idan kuka kammala bincike duk da cewa waɗannan sun dawo da kudade za ku tume su da wani laifi ne misali haka su ma kuma jami'an NNPC din
ai in dai aka kama mutun da laifi ba za mu ce ba za a tume shi ba sai dai in ba a kama ka da laifi ba ai babu dalili da za a ce an kama ka da laifi kuma ba za a tume ka ba
Dr. Adamu Hamisu Dan Musa shugaban hukumar ta EFCC a shiyar Arewa-maso yammacin Najeriya da ke Kano. To daga batun gano kudaden mai da aka karkata akalarsu sai na bankado wasu kudaden fansho da gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi waɗanda adadin su ya haura naira miliyan 600. Asalin kudaden an yi awan gaba da su ne a ma'aikatan kananan hukumomi da kuma ma'aikatar kula da ilimin firamare a cewar hukumomin jihar. Daga Mina ga rahoton da Mustafa Nasiru Batsari ya aika mana.
Makaddashin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Muhammad Keso wanda ya bayyana haka a wani taron bita da aka shiryawa masu ruwa da tsaki akan sha'anin fansho na jihar Niger ya ce an karkatar da waɗannan kuɗaɗe ne da sunan sabon tsarin fansho na jihar a tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015 al'amarin da ya ci ya taimaka wajen jefa 'yan fanshon cikin mawuyacin hali kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Government has set up a committee under the leadership of the deputy governor Ahmed Mohammed Keto to ensure that the stolen funds are recovered to the coffers of government and for the benefit of workers.
Ya ce akan haka ne ma gwamnatin jihar Niger ta sanya committee da shi mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Keso ya shugabanta. Domin tabbatar da cewar waɗannan kuɗaɗe da aka sace an dawo da su a ma'aikatun da aka sace su domin amfanar ma'aikatan. To amma duk da wannan bayanai na gwamnatin jihar Niger, ƙungiyar kwadagon jihar ta ce ba ta magamsu da wannan taro da aka shirya ba. Domin kuwa a yanzu haka akwai kimanin tsaffin ma'aikatan jihar da suka yi ritaya su kimanin 2000 da suke shan bakar wahala. A sakamakon kin ba su kudaden sallamar su daga cikin kudaden Paris Club da jihar ta samu Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger.
To abun damuwa mu shine akwai Paris Club wanda an ba Niger an sake na daya biliyan 14 sai na biyu biliyan 7 da wasu abu amma ko menene ke da wuya wanda zai gwamnati na Niger State zai kammala kammala biya wannan maikata
a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai akan wannan korafi na kungiyar kwadagon Muqaddashin gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Kesu ya ce ma'aikatan su ƙara hakuri
kuma gwamnati suna kokari wanda duk yanda za a yi insha Allah za a taimaka kuma za a yi daidai
amma kai da kamar yanda shi chairman na NLC ya bayani cewa suna fama da matsaloli hatta kudaden Paris Club ya kamata a biya yan pension din nan har yanzu babu wani bayani me zaka ce akan wannan bayani
to ai shi chairman yana daga cikin member na board kuma duk abubuwan da yake tafiya shi ya sani
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta asannu amma kutuna cikin ma'azanta to kutuna akwai matalauta
yanzu agogo a nan na cewa karfe ɗaya na tsakar dare ne da minti kusan 17 kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye a cikin shirinmu na safe ga shirinmu na gaba
demokradiya a yau Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka wata shida da kama aikin shugaba Donald Trump. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A ƙarshen watan biyar mun duba tasirin ci gaba da bincike kan katsa London da Rasha ta ya zaɓen Amurka. Duk da ƙoƙarin tsaye da binciken da masu zargi suka ce shugaban na Amurka ya so ya yi da ya kori daraktan hukumar FBI James Comey. Matakin na shugaban Amurka ya sa majalisun dokokin kasar biyu su ma suka ƙara azama wajen ci gaba da nasu binciken kan shishigin na Rasha. Har ta kai suka ƙara ƙaƙaba Rashar wasu takunkumi da rinjayar da shugaban bashi da wani zaɓi illa ya rattaba hannu kan dokar. Abinda masu shari'i suka ce duk da martaba da ƙarfin shugaban Amurka a ciki da wajen kasar amma ya kasa hana wannan bincike sabanin abin da ke faruwa a ƙasashe masu tasowa. Yanzu babban abin da ya dauke wa Amurkawa da kuma kasashen yammacin duniya musamman hankali shine barazanar Koriya ta Arewa da take musu da makamai masu linzami dauke da nukiliya. Da la'asariyar Talata shugaban na Amurka ya ce Koriya ta Arewa za ta gamu da lugujen wutan irin wadda duniya bata taba ganin irinta ba. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura yaya Amurkawa da sauran ma masu sharhi suke kallon kalaman na shugaban Amurka?
To ka san shi shugaban Amurka na yanzu kamar mutum ne wanda mafi yawan Amurkawa suke dauka azama wanda baya boye abin da yake zuciyarsa alma'ana shine abin da yake tunani da abin da yake ake gaya masa na tsaron kasa na sirrin kasa shi in ya tashi fade yake yi ai kaga waɗannan maganganun da yake yi akan Koriya ta Arewa ai sauran shugabannin da suka yi addu sun san da wannan matsalar an san da ita amma ba sa irin waɗannan maganganun saboda irin waɗannan maganganun haddasa tarzoma da tashin hankali da yaƙe-yaƙe suke to gaskiyar magana shine irin waɗannan maganganun a gurin Amurkawa kamar binciken ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan gidan talabijin na CBS yayi jiya gidan CNN yayi yau sannan ABC da kuma Quinnipiac duka sun yi ra'ayoyin jama'a Amurka shine mafi yawan su ba sa jin dadin irin waɗannan maganganu da shi shugaban yake fitowa ya faɗe su walau ko na sirrin kasa ne ko na tsaran kasa ne ko kuma kawai ma na sakin baki ne wanda bai kamata shugaba ya ringa yin su ba saboda haka ne magana ta gaskiya waɗannan maganganu da yake fada ai kaga ana gyarawa kamar ita jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya ai kaga tana sassautawa
to shehu wannan bazai rudar da duniya ba ganin cewa ana yi wa Amurka kallon shugaba wannan bai aikewa da wani sako na rudani game da alƙiblar manufofin harkokin wajen Amurka
eh to shine abin da yanzu sunan suke fada kwararrun harkokin siyasa da kwararrun harkokin diplomasiya din da harkar tsaro abin da suke fada shine ya Allah ya taimaka akwai irin shi sakataren tsaro din wato wannan tsohon soja ne general ne wato general Mattis akwai shi sakataren harkokin waje wannan gogeggen dan kasuwa ne mai harka hakan mai da harkokin na kasuwanci da mu'amala a kasashen duniya daban-daban ga kuma yanzu sabon shugaban ma'aikatan sa na fadar White House shi ma tsohon soja ne abin da suke fada shine cewa kada a lura da abin da shugaban yake fada kada a lura da abin da shugaban yake yi a lura da abin da mataimakin sa yake fada da abin da sakataren harkokin wajensa yake fada da abin da sakataren tsaransa yake fada tana nan kamar yadda aka santa koda shugaban zai fadi wani abu wanda mutane za su gane cewa bai da kan gado ba shi da alƙibla ba shi da tsari
to shehu kalma da kai ta farko ba ka gane tana abu ne mai kyau a shugaba ya fadi abin da ke ransa
a'a yo ai harkan mulki da harkar jama'a da kuma harkar musamman Amerika tunda yanzu dai ko mutun yana ki ko yana so Amerika ita ce shugabar duniya ita ce take da tasiri a cikin gidanta ita take da tasiri a Asia ita take da tasiri a gabar ta tsakiya ita take da tasiri a Turai ita take da tasiri a Afrika dole ne duk abin da za a yanzu a duniya Allah ya ba su wannan ikon da karfin da tasirin cewa dole sai an nemi ra'ayin su a wasu lokutan ma sai abin da suke so za a yi to in aka samu irin wannan matsayin shugabannin da da suka yi waɗanda suka rike kasar suka mai da ita ta zo a idin halin da take ciki ai ba su ringa yin surutai na shashanci da rashin hankali ba kamar Obama nan da ya sauka da wuya kaga Obama yayi wata magana wacce za a ce da shi turko Allah wa dare
kuma ya ake fassara mataki da majalisun dokokin Amurka suka dauka na kagaba rashe takunkumi da rinjayen da shugaban kasan ba dama ya hau kujerar naki
to wannan shine babban abin da mutane suke mamaki a kansa domin harkar hudda da kasashen waje a mafi yawan lokuta akan barwa shugaban kasa domin shine zai magana da shugabanni shi zai tsara manufofi shi ya san abin da ya kamata domin in kana magana da Faransa ko Ingila ko Jamus ko Italiya daban yake da in kana magana da Russia ko China ko Korea ta Arewa ko Cuba ko wata kasa saboda haka a mafi yawa kasashen har hudda da kasashen waje anan ana barin ta ne ga shugaba shine zai yanke hukuncin wani irin takunkumi za a saka in za a saka din wani irin hudda kasuwanci za a kulla in za a kulla din wace irin hudda diplomasiya za a kulla in za a kulla din to wannan karan abinda ya jawo masa matsala shine wannan bincike da ake na cewa ana zargin Russia ta taka rawa wajen taimaka masa yaci zabe ba lallai shi ya sani ba ba lallai an hada baki da shi ba ba lallai da amincewar sa ba amma dai ta tabbata jami'an tsaron su jami'an lakin asirin su jami'an kunje-kunjen su sun tabbatar cewa rashin nan ta taka rawa wajen zaben nan to shi yanzu ba zai iya fitowa yace baya goyen bayan wannan doka ba domin in yace baya goyen baya sai ɗan adawa suke aha dama ta taimaka maka ne dan in ka zo kai mata irin waɗannan abubuwa
ta yaya haka zai shafi mu'amalar Amurka da wanda Russia
to yanzu kaga ai da Russia ta gaba sarki sai Allah ita ma ta mai da martani Amerika ta kori ma'aikatanta guda 35 ita Russia ta kori ma'aikatan Amurka guda 700 Amerika ta kwacewa Russia gidaje guda 2 daya a New York daya a nan Maryland ita ma Russia ta kwacewa Amurka manyan gidajenta guda 2 a Moscow
wani darasi Najeriya za ta koya game da wannan mataki da majalisa ta dauka ko dai kana gani har yanzu siyasa ta mu bata yi kwarin akai ga yin haka ba
a ina ai bata yi ba misali ai mu yanzu su lokacin da yanzu suke gudu sun girma a demokaratiya sun yi tatata sun koyi tafiya sun yi baliganci har yanzu gudu suke sheka kamar akan dokin dan shilinge suke gudu suke sun iya komai mu ko yanzu ne ma muke fara rarrafe in kace zaka kutanta abin da ke faruwa anan kace kana so a yi shi a Najeriya ko a Niger ko a Ghana ai tsarin demokaratiyan ta mu sai ya tuntsire musamman ma da yake ba mu kai kwarewar su ba, ba mu kai ilimin su ba, al'adar ta mu kuma ba ɗaya bace, dole ne akwai abubuwa da yawa da koda muna so mu yi, al'adar mu da ɗabi'ar mu da kuma zamantakewar mu ba zai bari mu yi ba. Yanzu misali zan baka, ai yanzu shugaban ake bincika, an kafa mai bincike na musamman Robert Mueller domin ya bincike shi akan wannan batu na Rasha. Kaga ba majalisa ce ta kafa ba, bangaren shugaba ne, ma'aikatar shari'a ce ta kafa mai bincike ya binciki shugaba da cikakken ikon bincikensa, ya gurfanar da shi, ya titsiye shi, ya binciki takardunsa, ya binciki wayoyinsa. Yanzu a Najeriya a wane ne malami ministan shari'a zai iya cewa na kafa kwamitin bincike ko na kafa mai bincike da zai binciki Buhari akan ana zargin sa yayi wani laifi ko ana zargin yayi wani abu? Ai kaga demokradiya mu bata kai girman da za a yi wannan ba. Majalisa ma yanzu a Najeriya ba za ta iya kafa kwamitin bincike kamar inna yanzu kwamitin leken asiri da ayyukan sirri na kasa, wato intelligence committee na house da na senate suke binciken wannan gwamnati ba. Har yanzu tamu demokradiya bata kai ba. Kokarin dai da muke yi mu koyi cewa demokradiyan nan mulki ne na mutane, na ra'ayin mutane, kuma mulki ne na doka, yanda lalle in doka tace ayi abu kaza to za a yi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu harau da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kuma da yanzu ga sahaban ya dawo da labari a takaice.
A kasar Venezuela, sabuwar majalisar da za ta rubuta sabon tsarin mulkin kasar jiya Talata ta ayyana kanta a zaman wacce ta tsara kowane rashin gwamnati, ciki har da majalisar dokokin kasar wacce take hannun yan hamayya. Majalisar ta ce dokoki da kudurori da ta amince da su sun zarce kowace irin doka. Suka ce ba wai suna son su yi wa wani barazana ba ne, sai dai kawai suna son ne a yi aiki tare. Amma majalisar dokokin kasar ta yi alwashin ba za ta ba da kai bori ya hau ba, duk da barazanar da masu rubuta tsarin mulkin suka yi cewa za su janye duk wani iko da majalisar take da ita, ciki har da rigar kariyar da suke ake tsarin mulki ba su. A jiyan, wasu wakilan majalisar dokokin suka yi zargin an hana su ma shiga zauren majalisar. Jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗi mai tsanani ga Koriya ta Arewa. Yana cewa idan hukumomin ƙasar da ke Pyongyang suka ci gaba da yin barazana kan Amurka, za su fuskanci lugujen wuta da fushinta wadda duniya ba ta taɓa ganin irinta ba. Trump ya gaya manema labarai cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana ta wasu take-take na barazana tun bayan da Amurka ta ƙara aza a ƙasar wacce take can da ban ƙarin takunkumi tare da amincewar illahirin wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sa'o'i bayan faɗin hakan ne Koriya ta Arewa ta fidda sanarwa tana barazana za ta kawo Amurka hari a yankin Guam.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da an jima a shirin mana hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wani sabon shirin da izinin Allah. Kada a manta, domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya tayani gabatarwa da kuma Chubahiro Diodone da ya haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu Mr. Smith da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ni Mahmud Lalo ne ke cewa sai ku tare mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.